لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار الكرام ومن اكتفى أثرهم إلى يوم الدين. الحمد لله يومنا رانا الحميد شاقه دوات رمضان نشهد الهجرة تعبى الله صلى الله عليه وسلم جمهور إلى تاريخ رجع عنده وانت حقين يدينين الشاقه دوات رمضان ميلاديا 2022 zabi cigaba daga inda muka tsaya a cikin tafsir a wannan masallaci mai albarka a malam bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim walata bidan
daga cikin mushrikai akwai wanda ke gurin aina ma a raya shekara duk mai yahudawan sun mutu nan gobe an gane ko eh wato ya wadda ahaduhum yana koma kan waminan ladina ashar daga cikin mushrike akwai wanda ke gurin ya rayu shekara da su mai yahudawan sun bati wasu ce wannan shi ne fassarar wannan aya to ita mutuwa kamar yadda muka shayin bayani a kanta kusan ba wanda ke son mutuwa akwai hujjoji da yawa akwai hadisi qudsi wanda Allah ta'ala da kanshi yake magana yake cewa wa ma taraddartu fi shay'in ana fa'iluhu ban taba yin kai kawo ba kan wani abin da zan aikata kamar in yi kamar sarki fa taraddudi fi akhdhi nafsi mu'min kamar yadda nake ko kuma taraddudi fi katri fi akhdhi nafsi mu'min irin yadda nake kai kawo cikin daukar ran mu'min to sai ce wa huwa yakrahu al-maut wa ana akrahu isaka shi mu'mini za ka ga baya son mutuwa ni kuma bana sai in bata bandara haka dai sai an ja hankalinsa an nuna mai ni'imomi da sauransu sannan hankalin shi ya kwanta har ma a kai matakin da idan da za a ce a kyala daukar ran sai ce a dauka sannan sai a dauka sai wato in mutuwa sai ya gushe sannan sai a aure in mutuwa ko rishin san mutuwa al'ada shi yasa Allah ya kira mutuwa da musiba akwai guraren da ya kira ta da musiba fa asabatkum musibatu al-maut kuna cikin tafiya sai musibar mutuwa ta same ku ta same ku domin saboda sirata ne daga gidan da ka sani zuwa ga gidan da ba ka sani sai dai kana fatan alhaili idan mu'mini ne mutum hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya turo mala'ikan mutuwa wajen sa da yazo an ce fasakka hadisi sahih al-bukhari sai annabi Musa tunda ya isa sai ya dukula hannu ya naushi mala'ikan mutuwa hadisi sahihi har ma sai da mai rauni a matsayin sai ya je wani mutum ya ce da ma hira ta bai shi mai ka zo yi da ma yana zuwa ziyara shi mutuwa yake daukar ran da zo sai kana sai kai mai wani duka dan Allah tun kenan yana so wannan mala'ika mutuwa ya je wajen ubangiji yace ya Allah ka aika ni wajen bawan ka wanda baya son ku da abin da yake Allah ta'ala ya gyara wa mala'ika mutuwa raunin da annabi Musa alaihi salam ya masa yace to ka koma wajen shi ka ce mashi fal ya ba'a da mu ala tilbishar ya daura hannun shi annabi Musa a kan fatar wata abiya fa li kulli sha'ratin gaddatta ko gaddatu yajubu sanadun hannun nan shi ne daura a kan wannan wato dabba duk gashin da hannun nashi ya rufe an ba shi shekara guda an kara masa kaga ma'ana idan ya rufe gashi 10,000 an kara mai shekara 10,000 mala'ika ya je gaya wa annabi Musa wannan bayani kaga maganar naushi ba ta saboda wanda ya naushi ya yi sai ya naushi ba ai wannan maganar ba sai dai kawai yanzu aka mai albishir an kara mai tsawon rai adadin gashin da hannun sa ya rufe sai ki cewa fa ma za ba'da zalika to bayan nayi wannan shekarun bayan wannan sai mu je ci almomi sai mu zo a ɗauke ne su ba su ƙara wani su sannan aka ɗauki ran na so shi ba duk mumini sai Allah ta'ala idan aka zo ɗaukar ran sai an gamsar da shi mala'iku sun zo suna yi mai bishara ana nuna mai cewa ba wata matsala shi ne faɗin Allah in zalla jira ƙalu rabbul Allah sun basta ƙafu tatanazzalu alaihim al-mala'ika Allah ta khafu wa la tahzanu وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فدو ان انت مؤمنين ان غسيا بزا دوكي رانسا yana mai tsananin kin haka sai an ga hankali ibrahim sun zo suna ta mai bishara ba wani mutarka ji zo ba bakin ciki aljanna za ka shiga faranta mai ne hankalin shi ya kwanta sai ya gamsu sannan sai a ɗauki ran nasu to Allah ya sanya mu cikin waɗannan amma wanda za a ɗauki ransa cikin tsanani da wahala wannan karo yana cikin kin daukar ra'a haka za a dauko wannan kuma Allah ta'ala ya kare mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan game da kin mutuwa kenan kowa a dabi'a yana kin mutuwa to amma shi mumini ba za a dauki ransa a matsayin yana kidin ba sai an kwantar mai da hankali kuma a zara ran kamar yadda ma'aikiyar faɗa kamar yadda ake zara gashi a cikin kullu ba tare da wahala ba zai wahala ko kaga wato zuba a goshinsa ko wani abu mai gaba da haka na zahiri ne kawai amma a batini cikin kwanciyar hankali yake Allah ta'ala ya samu da shi kuma mu gane cewa ita mutuwa ita ce ɗaya daga cikin matakai guda bakwai wanda kowane bawa ce ya keta shi haka manzo Allah ya faɗa daga rayuwar nan ta duniya zuwa aljanna akwai wasu matakai guda bakwai wanda duk wani bawa mumini sai ya keta shi wannan mutuwar in zama ya ce sai ita ce mafi sauki mafi wahala mafi tashin hankali shine tsayawa gaban Allah baka san me zai faru ba wannan shi ne babban tsoro a cikin al'amura tsayawa da wannan to duka Allah ta'ala ya ba mu iko da cikin sa kadirin nan arasna ala hayat wannan da dina shi ko to Allah ta'ala ba shi da mai amalu ta
kana aduwan lidilla fa innahu lazzalahu wa ala qalbika bi idnillah fa innahu
wannan aya tana da dalilin sokanta akwai wani bayan gure da ake cewa shi Abdullahi ibn Sunan Biladi ko Abdullahi ibn Suriya sunan shi kenan sai yake tambayar bai yake cewa wai wa ke kawo maka wahayi ne a cikin mala'iku sai manzo Allah ya ce Jibril mala'ika Jibril shi ke kawo wannan wahayi kuma Jibril shi yake kawo da annabawa ba shi ya sani shi dana ce kawai tunda shi ai ahlul kitabi ne ya san Allah ya yastafi min al mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah ya zabi yana zaban yan aike daga cikin mala'iku to Allah ya aiki ya zabi Jibril wajen aikan wahayi aikan da ya shafi kuma arziki da fitar da tsirrai da yabanya da sauran waɗannan da ruwan sama Mika'il abin da ya shafi kusar kaho kuma Israfil abin da ya shafi kuma ɗaukar rai Azra'il kaga da arara ba masa yi to Allah ya zaɓi kowanne da aiki shi ya san cewa Jibril ke kawo wahayi amma ya tambayi manzo Allah saboda wai wani makami yake so ya amfani da shi haka sai manzo Allah ya ce Jibril ke kawo wahayi sai ya ce to ai innahu aduwuna ai Jibril makemu domin shi ke zuwa da azaba in za a kifar da wani gari shi ke kifarwa kuma haka ne kuma duk makirki ne dan ya da hankalin wasu da irin da wannan makircin nashi su ki shiga musulunci shi ya san da cewa Jibril shi ke kawo wahayi hajji annabi Musa da ya yarda da shi ita shi ke zuwa da azaba da kifar da mutane da tsawa da wayi duk shi ke zuwa da wannan daga da dai Mika'il ne da ke zuwa da arziki da ruwan sama da yabanya da sai mu sai Allah ta'ala ya maida mai martani da masu ra'ayi irin nashi yace kul man kana aduwwan li Jibril ka ga ya musu duk wanda ya kasance makiyin mala'ika Jibril to fa innahu nazzalahu ala qalbi lallai shi Jibril shine ya rika sassaukar da alqur'ani din akan zuciyarka nazzalahu ta sha babban da anzalahu in aka ce anzalahu ya sauka kenan gaba daya lokaci daya to amma shi qur'ani ba lokaci daya aka sauka da shi ba an sauka da shi ne lokuta daban-daban ke sa aka yi amfani da kalmar nazzala ya sassaukar yanda ta yi daidai da ayar da ke cikin suratu shu'ara to ukhrij idha nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin fi lisanin arabiyyin mubin suwa jibril shi ya kasance ya saukar da wannan alqur'ani akan zuciyarka kuma dan kai gargadi da Qur'ani da kuma harshen Larabci Allah ya saukar da shi saka shi manzon Allah da an karanta mai Qur'ani tun da ma aka zuciya shi aka saukar ana karantawa ya haddace ba sai ya maimaita ba bas ko kada akwai suratul an'am ai tana da aya wajen da yawa sun bi dari ko suratul an'am to amma lokaci da aka karantawa annabi ita kuma ya haddace shine ma'anar sa nuqri'uka fala tabu za mu karantar da kai karatu kun ba za ka bar shi ba tunda dama akan zuciyar ake saukar sallallahu alaihi wasallam to fa innahu nazalahu ala qalbi shi ya rika saukar da qur'ani shi jibril akan zuciyarka musaddiqan lima bayna yadayhi kuma shi qur'anin mai gaggatawa ne ga dukkan littafan da suka zo kafin sa wa hudan kuma qur'ani shiriya ne da haka maiki ya ce shi wannan alqur'anin yana da gefe guda biyu gefe na daya yana hannun Allah gefe na biyu yana hannun bawan Allah duk wanda ya rike in dai mutum ya rike zai isa ta shi zuwa ga Allah wani hadisin kuma yana cewa shi alqur'ani din nan da kuke gani mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne duk wanda ya dauki alqur'ani ya sanya a gabansa ai kowa da ya gane abin da yake nufi ana da aiki da shi ana da waika ya kasa shi a gabansa wanda ya dauki qur'ani ya sa a gabansa shine madubin rayuwar shi to zai tashi zuwa ga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya dauki qur'ani ya maida shi baya Allah ya tsare mu ana nihin ba wai dauka qur'ani a maida baya na zahiri ba ana nihin mutun ya watsar da qur'anin bai aiki da shi to shi kuma wannan tunda ka maida shi baya mai yake sai ta sakiyar ka zuwa wuta wannan qur'ani da haka shi shiriya ne hasali ma duk wata shiriya wanda ba ta alqur'ani ba wannan shiriya ba sunan ta shiriya ba alqur'ani shi kadai ne shiriya Allah ta'ala ya ba mu ikon bin wannan shiriya ta alqur'ani wa hudan qur'ani shiriya ne wa bushra kuma sannan bishara ne lil mu'minin ko ga masu imani amma qur'ani bishara ne amma ga masu imani ba zai zama bishara ga waɗanda suke ba masu imani ba bishara ne ga masu imani saboda su ne za su ji sakon Allah su ne ke suka ji sakon Allah suka yadda suka aikata to su za a yi wa bishara da kyakkyawar sakamako amma wanda ya ji sakon bai aikata ba wannan qur'ani ba zai zama mai bishara sai dai ya zama mashi gargadi cewa ga bala'in da ke gaban su wallahi ta ala ya ba mu da cewa gudun mu shi ran mu'mini man kana aduwwan lillah
wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril
man kana aduwwan lillah duk wanda ya kasance makiyin Allah ai kaga an dauko ta daga sama gaba dai ko yanzu an ce maka magana kiyayya jibril duk wanda ke kin jibril to ya sani dai ba za a canza ba shi jibril shi ya saukar da qur'ani in zai kin jibril to kare ka zama musulunci dan in yanzu mutum ya kin jibril ya zama kafir tabbas ba kuma shi jibril kadai shi jibril ai shine shugaban mala'iku gaba daya kowane mala'ika na Allah ka ki shi ka zama kafiri kowane manzo na Allah ka ki shi ka zama kafiri wannan ka'ida ta haka aka abin yi da haka Allah ta'ala ya ce man kana abuwan lillah duk wanda ya kasance makiyin Allah wa mala'ikati kuma makiyin mala'ikun Allah wa rusulihi kuma makiyin manzannin Allah wa jibril kuma makiyin mala'ika jibril wa mika'ila ko wa mika'ila ko wa mika'ala biye da gabara kuma makiyin mala'ika mika'il ko mika'il to sai Allah ta'ala kaga ya faɗi jibril da mika'il bayan ya faɗi mala'iku kuma gaba ɗaya wanda jibril da mika'il da sirat yayi amma sai Allah ya ware su don saboda muhimmancin su. Wannan Jibrilu shine ke bada abincin ruhi. Qur'an da sauran littafan da Allah ya kawo. Shi kuma Mika'il shine Allah yake aikowa da abincin jiki. Sadar dare da abinci da kayan lambu shike tsirar da su. Ga ga waɗannan dama shine ke shike rayuwa. Abincin ruhi shike sa a tsira. Abincin jiki kuma da shi ake aikin da ruhin zai samu abin da yake so. Zai zuka dara dan adam zai rayu ne bai ci abinci ba. Ba zai yiwu ba. Ko sannan ma in ba abinci ba za ta yiwu ba. Ba za ta yiwu ba. Ko karatun Qur'ani ko azanin da muke kaddara a ce tunda aka yi tabo a ce kaddara sai wajen ƙarfe goma za a yi gaba. Misali in za mu wannan wa'azi ai ba kuma mu tuna abu gurin ba. Ba kuma nishadi wata aya ma ba za ta zo ba. Za ta saboda haka Allah ya shirya dan adam ba wani inda Allah ya shirya ba haka ba kaga yanzu mala'iku ai su ba su cin abinci kuma a haka suke rayuwa tunda ba haka Allah ya shirya mu ko haka Allah ya shirya kuma dole haka za mu ci to da haka yasa Allah ya ware malaman da hawo wannan suke cewa aqaqul khas 'ala al-'ami lidilalati 'ala ahammiyati an dauki ke bantacce bayan an faɗe su duka sai aka ɗauki wasu a keɓantattu aka yi adadin su akan waɗanda kuma yanzu a ce dukkan mutanen kunduwa sun zo hadda sarkin kunduwa da Allah shi ma ba babban mutum kunduwa ba ne amma aka ware shi saboda nuni zuwa ga muhimmancin sa ba shi ne aka yi abin gaba wa mala'ikatu da Jibril da Mika'il sai shigo amma kuma sai aka ƙara faɗo su to wanda ke kin waɗannan ya Allah ta'ala ce fa inna Allah aduwwun lil kafirin to ai shi ma Allah mana dukkan sarki maki ne ga kafirai kaga magana ta yi to ko maimakon a ce fa inna Allah aduwwun lahum Allah makiyin wadannan ba cikin wadannan din ne to sai aka fadi masa halin da suka fada to fa inna Allah aduwwun lil kafirin Allah ta'ala makiyin kafiran nan duk wanda ke da aqidar cin mala'ika ko wani manzo ko ya zama kafiri wannan shi kuma shi ake tsama shi wadu zahiri mahallal mudmar litabyin halihi kuma an a dauki suna na zahiri a ajiye a gurin da koda boyayyen suna aka kawo zai zauna amma hikimar haka dan ai bayanin halin da abin ya tsinci kansa a yau kamar yanzu misali ka ce ai wane ne ya zo wanda yana ya takare ni da fada misali muka dinga fada kawai can karshen ce na buge magiyina da ka fada halin sa kenan daga baya lokaci sai na buge shi amma suka ce sai na buge magiyina kaga yanzu mutane za su fahimci ga halin da yake ciki game da kai inda cewa sai ko sai na buge shi to za a san to kisa dai wannan rashin bayan tare ba magiyi bane amma suka ce sai na buge magiyina to shi ne nan shi ma Allah ta'ala ya roƙa ta fa inna Allah aduwwun lahum ai kaga ba abu ruwan su Allah ta fa inna Allah aduwwun lil kafirin Allah ta'ala makiyin wadannan kafiran Allah ta'ala ya kare mu daga kafirci daga farkon rayuwar mu har lokacin da zai zo ki rayuwar mu mun ka san ba wai farkon ne ko tsakiyar ke da abu lura ba karshen al umur bil qawadid al amra karshen su shine abu lura wanda karshen shi yake sai 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 shine wato ainihin ya more ya tsara ba inda karshen mutum ke to amma dan farko dan tsakiya wannan ba shi bane abu lura ka tabbata Allah ta'ala ya kula ko ya kula da karshen mu fa inna Allah aqul lil kafirin na'am
wa laqad anfalina ilayka
bayyinatu kuma bayyinan nune karara in ka zama tun bai fahimce su ba bai so ya je inda zai fahimce su bane kawai Allah ta'ala ya ce Qur'ani a bayyane ki ina ba san gane wannan kuma manzo alaihi salatu wasallam yayi bayanin Qur'ani a hadisan shi amma akwai wani katon mujalladin littafi da aka yi sunan shi at-tafsirun nabawi lil Qur'an al-azim wato irin fassarar da manzon Allah ya yi ma Qur'ani ayoyi da yawa bata manzo alaihi salatu wasallam ga yadda ya fassara wannan aya a wani hadisi a zawo maka wannan ayar ga yadda ya fassara ta wannan ayar ga yadda ya fassara ta Allah ta'ala ya ce mun saukar maka ya rasulullahi ayoyi bayyanannu wa ma yakfuru biha ba wanda ke kafirce mu waɗannan ayoyi ya ki yadda da su ya kibin su illa al-fasiqun nahu al-fasiqun al-kafirun ne an gane ku kuma da yawa inda kalmar fasikanci take zuwa daidai kalmar kafirci ba anan kadai ba kala akwai afaman kana mu'minan kaman kana fasikan wannan fasikan din shi ma kafirin shin yanzu wanda ya zanto mai imani mu'mini zai zanto kaman wanda ya zanto kafiri ne Allah ta'ala ya ce bi la yasaw ba za su daidai ba hay yanzu ya magana masu imani kaza kaza ya ce wa amman ladina fasaku fa ma wa kun nan zaka nan gurin magana fasikanci a nan gurin magana kafirci yake magana to nan ma wa ma yakfur biha kaga yana ma kire ki ba wanda ke kafir sai masa illa al-fasiqu sai kafirai dama al-fasiqu shine al-kharij an al-ta'a dan tawaye wanda yace ba zai wa Allah da kaga ai kafiri ke shine ma'ana al-fasiqu wannan kaga Allah ta'ala yayi magana kan al-Qur'ani cewa shi Qur'ani duka ake imani da shi duka in ka ware aya guda daya ta al-Qur'ani kace baka yarda da ita ba ko kana jin kaikayi a zuciyarka ko baka bayyana ba game da ita tsoron anya ko ta yi daidai ka za ka ba akwai matsala mutum yana fuskantar babban hadari shi Qur'ani Allah ta'ala ya fuskanta shi ne dan ayi imani da shi duka komai da abin da ya ma dadin rai ka gamsu ka bi wanda ba baka gamsu ba in ji haka aka ce ka bi kawai in ma baka bi ba ka yadda a lura da kyau ko baka aikata abin ba ka yadda da abin cewa gaskiya ne kuma haka shi ne domin ana iya kan wata aya wani ya ƙi yin aiki da ita kuma wani da shi kuma ya zama kafiri saboda ta hanyar wannan aya ina misali to da za a samu wani shi kuma bai taɓa yin zinadin ba kila sai iska wani na yi ma wancan mazinacin a gargadi da wannan aya shi kuma mazinacin na cewa to ai abubuwan ne gashi ne ya kama ya rika cewa shi ya kama wani abu bane a gane gashi bai taɓa yin abin da ta hana ba amma gwalan cikin ayar yana iya kai shi zuwa ga kafiri so shi ya ma kai shi inda ya faɗa ka da haka sai an yi hasara sosai da haka saba wa aya zai kai mutum zuwa ga kafiri amma ƙaryata ta ko kuma ture ta da gwale ta to yana iya kai mutum zuwa ga kafiri shi wa da haka sai ki kamar ta kunshi wani nau'in iskilan kalma ce mai kyau amma ya yi ta dan a fahimci kamar ba zai yi aiki da aya ba aini dai a iya lura ta wannan abin yayi sauki cikin mutane yanzu da kan an fi yi shi ma yana da hadari irin wannan saboda tamkar an karanta ma ayan ne an gaya ma hukuncin ta kuma kana gwada dai to kai dai yayi dai kawai ba dai za ka duba kafara ta ka duk wanda ya kalle ta kake yi an san ba aiki da kake yi za ka yi ba kuma akwai wani nau'i na wasa cikin al'amura Allah ta'ala ya kiyaye mu duk wani abin da zai zawo mana fushin Allah ko me shi Allah ta'ala ya yi ya shiga tsakanin mu ne shi kuma ya kuru biha illa al-fasiqun aw kullama ahadu
aw kullama ahadu 'ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun
Allahu akbar Allah ta'ala ya ci gaba da magana kan Yahudawa yace aw kullama ahadu ahadan yanzu lokacin da yahudawa suke alƙawari wani alƙawari na baka ku fariqun minhu sai a samu wasu jama'a daga cikin sai fata wannan alƙawari ma'ana haka zaki ta zama da su duk lokacin da suka dauki alƙawari sai a samu wasu daga cikin malaman su sai fata alƙawarin saboda ai Allah ya dauki alƙawari da su cewa za su bayyana wa mabiyansu sabobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya bayyana kuma za su yi za su bi shi to amma kuma yana bayyana ne wasu to shi da Allah yake Allah wadare da su Allah ya ce bal aktsaruhum la yu'minun kai ba haka ba su dai mafi yawanci yahuda ba fa za su yi imani ba dan kowa ya san wannan kaga irin wannan bayani na alqur'ani cewa yahuda ba za su yi imani ba da nau'o'in magana da usulubai daban-daban Allah ya faɗe shi wannan ma dai daga cikin bal aktsaruhum la yu'minun ba haka ba su mafi yawancin yahuda fa ba za su yi imani da Allah daga ku musulmi kar ku wahalar da kanku ku tsayi addinin ku kai tsaye amma yahudawa ba za su zo su ba addinin ba mafi yawancin sai dai yan kadan kamar karatun mu na jiya Allah ta'ala ya ce balla'anahum Allahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun a karatun jiya Allah ne ya tsine musu saboda kafircin da suke da aka yan kadan ne suke iya yin imani a cikin su don kuma Allah ya ce bal aktsaruhum la yu'minun to a daidai nan gurin ba yahudawa ba kadai mafi yawancin mutane ma Allah ya ce idan ka biye masu zahi su batar da kai so da galibin aktsarun nasu suna cikin batane mafi yawanci wa in tudi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka ce za ka biye wa mafi yawancin mutanen da ke ban kasa to za su batar da kai ne daga hanyar Allah an gane ku saboda haka yadda ake gane gaskiya ana gane ta ne da qala Allah qala rasulullah ba wai tsoron mutane da yawa suna bin abin gaza ba yawan mutane kan wani aiki matukar Allah ya hana aikin ba zai sa aikin ya zama mai kyau ba karancin mutane akan wani aikin da Allah ya umarni da shi ba zai sa ya tashi daga cewa Allah ya umarni da wannan abin abu ne mai kyau ba ina ba ta an gane wannan ba wai cewa mutane da yawa sun bi kaza ba a Allah ya ce ai shi ne ko ba wai cewa mutane kadan sun bi kaza ba shi ne a ko dai ba haka bane hasali ma Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu abin da yake cewa Allahumma ja'alni Allah ka sanya ni min al-qalil daga cikin mutane kalan haka sai me yasa ka ce haka saboda yace saboda Allah ta'ala yana cewa bal aktsaruhum la ya'lamu mafi yawancin mutane ba su da ilimi bal aktsaruhum la yu'minu mafi yawancin mutane ba su da imani an gane ko da sauran irin wannan kuma zaka ji wani gwana cewa walakin aktsarun nasu ne jahilan ba su da hankali ba su da fahimta irin wannan amma yace zaka dana ta kalilan ba ta bantaro ko da sauran irin wannan kadan ne suke yin tunani kadan ne suke imani da sauran irin wannan amma mafi yawanci sai a ce ba su da yini mafi yawanci ba su da hankali mafi yawanci ba su da kai to da haka ba yawan mutane kan abu ba ne gaskiya ba ta yin ado da yawan mutane ko da ta da yin ado ne da karfin hujja kawai cewa Allah ya faɗa shikenan ko mutum da yana ya aikata shikenan saboda ai akwai annabin da ma'aiki ya ce ranar lahira ana gabatar da al'ummai wani annabi in ya zo wucewa shi kadai zai wuce cikin mabiyan shi ba wanda ya amsa mai kira ko daya duka su duka ba ko daya ma da ya karbi kiran nan shi to shi yasa ya zanto kuma kan bata a shi bane shi ke kan gaskiya su kuma suna kan bata duk da cewa shi kadai ne Allah kuma ya aiko shi ya faɗa kuma an gidi kuma ya aiki da abin da ke yi aka aiko shi da shi kuma ya zai gashi ya wuce ba kowa kaga su je su shiga cikin azabar Allah shi kuma me idan shi ga rahama Allah wani annabi kuma zai wuce da mutum daya haka ma yake yanda wani mutum wani annabi da mutum biyu zai wuce to Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan shari'a ya kuma kare mu tabewa a duniya da lahira bal aqsarum la yu'minun aw kullama ahadu ahadan nabadhu fariqun minhum bal aqsarum la yu'minun
na'am wa lamma ta'ahum مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم
yayin da manzo daga Allah ya zo musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo musu musaddiqul lima ma'ahum kuma wannan manzo ya gaggata littafin da ke tare da su bai karyata ba sai yayin da haka ta faru na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai wasu daga jama'a daga cikin wadanda aka ba littafi su Yahudawa sai suka jefar da littafin Allah da ke hannunsu shi ne a taurari tunda littafin ya yi masa bayanin sabi manzan Allah sai suka jefar da shi ba tun manzan Allah da ku shi ne ma'ana haka wara a zuhurin suka jefar da shi can bayan su kaga ana ba ana ne ai sun dauki littafin ba ne sun je barko ana ne sun yi aiki ne ka annahum la ya'lamun kai ka ce su dinnan ba su sani ba ba su san abin da littafin ya nuni a kai wannan masani ya kiyarda da abu ya fi sharri fiye da wanda bai san abu ba ya kiyarda da abu wannan haka yake hatta kamar misalin da nake badawa yanzu sai aka samu wasu komuka guda biyu aka zuba madara sai ɗaya aka zuba guba ɗaya aka bar shi babu guba wanda shi a gaban shi aka yi in ya zo wanda zai ɗauka zai ɗauki wanda babu guba in yi haka shine ilimin sa ya bi amfani ko sai da yasan wannan akwai guba ba zai dauka eh to wannan ilimi shi ko wanda bai sani ba idan yanzu sai dai ai dai da sai kawai zai iya daukar wannan kuma zai iya daukar wannan kuma da bai sani ba kuma in ya dauki mai kyau da ma da ba in ya dauki mara kyau za a tausaya mai dan bai sani ba amma kaddara sai wanda ya sani nan yana zuwa ya duba shi wannan shine mai guba wannan ba shi sai dauki mai guba kawai ya sha kaga yadda za a tausaya ba wancan shi ba za a tausaya ba shi to dan yana sani ya dauka yana sani so da haka Allah ta'ala kaga ya zarge su akan cewa sun jefar da littafin a taura kai ka ce ba su san abinda littafin ya gusa ba kuma ga sun sani da haka wani malami yake cewa wa alimun bi ilmihi lan ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wardah cikin wata waka da hikima yake cewa duk wani malamin da bai yi aiki da ilimin sa ba to za a azabtar da shi cikin wutar jahannama tun kafin a azabtar da masu bautar goma saboda ya zama kangararre an sanar da shi amma bai yi aiki da sanin da ya yi ba to kuma kar mutum ya hangi su ai sai malami wanda ya san gaba a baya kai ma abin da ka sani ka zama malami ta wannan bangaren duk abin da ka san umarnin Allah ne to kai kan wannan abin kai ma malami ne in ka kibi to kai ma wa alimun bi ilmihi lan ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasl Allah ta'ala ya kare mu to me mukan su bi littafin Allah sai su garka bin wani abu gashi nan zo
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
dalilin sautarta Allah ta'ala zai karyata Yahudawa kan wani abin da suke kudiri da shi cewar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam su a wajen Yahudawa har yanzu ba annabi ba ne wani gawurtaccen matsafi ne wanda ya mulki duniya da tsari ko a yanzu aƙidar suke na Yahudawa ko kuma gashi annabi Sulaiman annabin Allah ne kamar sauran annabawa mursali ne mai daraja duk da ya mulki duniya amma kuma mulkin shi bai tsaye bai daraja kawai ba wanda kuma wannan wani ishara ne ga masu mulki cewa kowane irin mataki ka dauka in wadata ce za ka iya tsira in dai ka bi hanyar da ya kamata in mulkin ne ma ba kai annabi Sulaiman ba kuma gashi yadda yake makusancin Allah to su wajen Yahudawa haka suke kallon annabi Sulaiman sai suka rika cewa azaban li Muhammad يذكر سليمان في الأنبياء ما ماك محمد وين سليمان يكي أنبجت في النبا سنا ما ماكينه أي سليمان ما كان يا ملك الدنيا أنا رزاق تهي لم توصو كمر أن ربك سني على قسم زمن النبي سليمان عليه الصلاة والسلام يا قسم يا تترى wata takardu na tsari wanda ke hannun wato al-Jarud ya tattara su gaba ɗaya ya hana ya tattara su sai ya sanya su ƙarƙashin matashin kansa inda yake zama wajen mulki in ya hito fada saboda ba su isa su yi wani zamba saboda kurjinin gurin da haifar gurin annabi Sulaiman ba abin da za a iya kusanta ba saboda akwai lokacin da zan ci gaba da wannan inda za a gane gwayar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam akwai lokacin da wani ibritin aljani babba ya taɓa bayyana ga wasu mabiyan annabi Sulaiman da ya bayyana suka rasa yadda za su ɗaya daga ciki ake sa ya zame ya je ya kira annabi Sulaiman annabi Sulaiman yana zuwa gurin su abinda ya ce kawai Allahu Akbar wannan ibritin sai ya ci gaba da kankancewa ya ci gaba da ya kunewa ya ci gaba da ya mutsewa sai da ya dawo dan kankani yadda bai wuce dukkan da zaka dauka ka jefa shi bayan kuma da tun ya ci ga guri yana ta bada tsoro kuma ya bayyana sai da ya dawo haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi wurgi da shi sanne ko da ba ta ginda ya wurga shi to da haka in ya adda abu kusa da shi wani aljani bai sai ya wani nan to lokacin da yayi wafati annabi Sulaiman to su kuma aljanu dama can ya mulke su ba tare da suna so ba kan wasu auren kan ganaru a cikin su to sai suka zo bayan yi wafati da shekara guda sannan sun gane da sai suka zo suka suro wannan takardun babu sai su ga wani aiki za su yi su bata mai suna da wannan sai su karɓi cewa su gaya wa mutane su aika abubuwan da su ya mulke guda ba annabin Allah bane matsafi ne duk abin da yake ga abubuwan da su ya mulke ku to sai mun su kuma yahuda sun samu wannan takardun kuma suka gaskata shine ma'anar wattaba'u ma ta tudu shayari sai yahuda suka rika biye ma abinda aljanu suka rika karantawa mutane ala mulkin Sulaiman dangane da mulkin annabi Sulaiman na daga tsafi suka dinga bibiyar tsafi da haka yahudawa suna daga cikin matsafan duniya har yanzu agobe kuma domin ka'abul ahbab riwaya tana cikin muwatta malik yake cewa ba dan wani zikiri da manzon Allah ya koya man gina yi ba da malami ne a cikin yahuda ya musulun da suka taso shi da tsari ya zo ya gaya manzon Allah to shine yake cewa ba dan zikirin da manzon Allah ya koya man ba nake yi da ina ga yahuda suna iya mai da ni saki yana nan cikin muwatta malik saboda tsaba ga zikiri irin nan aka ce me annabi ya koya ba sai shine أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق yana neman tsarin Allah ya tsare da kalmomin Allah cika ku daga sharrin abin da Allah ya halitta duka gaba daya. Idan ba dan wannan ba ina ga da Yahuda za su iya mai da nisa kima wajen tsafin da suke. To da haka su sun gwanince sun rika bibiyar suna bin abin da shedanin ta suka rika karantawa mutane akan mulkin Annabi Sulaiman shine tsafin sa da sihirin. Allah ta'ala ya ce wa ma safara Sulaiman Annabi Sulaiman bai yi kafirci ba walakin na shayina kafaru sai dai su shaytanin nan na aljanu su ne suka yi ka aikata kafirci yu'allimuna an-nasa sihr domin suna koyawa mutane sihir kaga cewa ake Annabi Sulaiman bai yi kafirci isharar ce zuwa ga cewa ashe sihiri kafirci wa ma kafara Sulaiman ai wa ma sahara Sulaiman Annabi Sulaiman bai yi sihiri ba amma an faɗi kafara idan a gwada halin wanda yayi sihiri yanda yake goma yu'allimuna an-nas sihr kuma har yanzu duk wanda yayi sihiri ya zama ba musulmi ba idan ya dawo ya fara shiga musulmi sihiri ba tsaji ba musulmi ba ne ko da ko kai waye kuma idan ka je ko sanar da sanadiyar neman mulki ko wani abu da suke da wajen matsafa ake tsafi wai dan yace su zabe ko makamancin wannan to gashi nan walakin na shayadin kafaru yu'allimuna an-nas sai dai shaydanu su ne suka yi kafirci suna karantar da mutane sihiri wa ma unzila 'ala al-malakai kuma suna karantar da mutane abinda aka yi ilhama shi akan wasu mala'iku guda biyu amma Abdullahi ibn Abbas ya ce a karanta akan wa ma unzila 'ala al-malakai 'ala al-malakai ya ce ba mala'iku bane wasu sarakuna ne guda biyu aka yi ilhama sihiri gare su suka koya wa mutane amma dai qira'a mafi yawa suna zuwa kan wa ma unzila 'ala al-malakai da abinda aka saukar ma'ana ilhama akan mala'iku guda biyu bi babila a garin babil mala'ikun nan guda biyu ko kuma sarakunan nan guda biyu Haruta wa Marut da sunayen ɗaya sunan shi Harut ɗaya sunan shi Marut wa ma yu'allimani min ahadin ba za su koya wa kowa sihiri ba hatta ya kula har sai sun ce mashi inna ma nahnu fitnatun mu din nan fa zarraba ce Allah ya kawo kawai fala takaso sarka kafirta dan in ka koyi sihiri ka aikata ka kafirta za su gaya wa mutum an ce an turo su da sihiri ne dake zama jarrabawa kuma in ka zo ka ce za su koya maka haihun sai ma kafirci ne ba kar ka kafirta to me dalale ne yake cewa fa in aba inda ta'lim allama idan mutum yake ya bizire shi sai dai a koya mai kawai to sai su koya mai bayan sun ga mai ga halin da zai fara azza Allah ta'ala ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji masu koyon sihiri suna koya daga waɗannan mala'iku guda biyu ko sarakuna guda biyu suna koyon sihirin da za su raba tsakanin miji da matarsa da Allah yanzu ba ana yi wannan ko ba a yi ana yi to aiki ne na masu sihiri kuma aiki ne na mutanen banza raba tsakanin miji da matarsa ba alheri ba ma'aiki na cewa man farraɗa duk wanda ya raba haka yake ashe yayi magana su raba tsakanin mahaifiya da ɗa ne a wancan hadisi wanda ya raba tsakanin mahaifiya da ɗanta to shi ma ranar lahira Allah zai raba shi da masoyansa masoyan shi dan kila yana so ya ga Annabi ko ba zai kai shi yana son aljanna ko ba zai shige inda ba tunda ya raba tsakanin mahaifiya da kuma ɗanta shi ko maganar raba tsakanin miji da mata ko shi dan idan ya raba wato rundunarsa idan sai kawo sakamako to wanda shedan ke girmamawa yana sai ya zo da shi akan kujerarsa ya tashi ya zo da shi shine wanda zai ce ai ban gushe ba tsakanin wanta da wani da sai da naraba tsakanin su sai shedan ya ji dadi ya yi murna ya farin ciki ya tashi da kujerarsa ta shedan ya zo da wannan shedan ya kuma yi mai sani cewa yayi babban aiki to sai aka samu kai kuma kai irin wannan aiki ka raba tsakanin wata da mutum kaga ya zama ba karamin sharri ba ne wannan Allah ya ce suna koyar sihirin da za su raba tsakanin miji da mata to sai Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi dhaddin bihi min ahadin illa bi idhnillah su masu sihiri ba su iya cutar da kowa da sihirin nan nasu sai da nufin Allah. Da aka yi sihiri kila a ce a sami idan wani abu da kafar wani abu da waye-waye a hada abin da a wani wuri da Allah ta tasowa za su je wajen wani da za a cutar da shi ba haka ba ne. Amma suna yin tasiri ne ta izinin Allah tare da shi kuma wanda ya aikata abin zai ci gidan su. Ina fata an gane wannan. Da aka duk wani sihirin mai sihiri bai isa ya komai ba sai idan Allah ya bani da abin haka ne kawai. Yasa ma yake alayhi salatu wassalam yake duk wanda ke karanta qul huwallahu da falak da nas kafa uku bayan magariba da bayan asuba ba abin da zai cutar da shi. Ko me ko masu sihiri ko masu ba ko me ko mafiyar wanda za a ce mashaya jini ko inda za ka karantawa kuma ka yi imani da gaske ruwan ba falak da nas uku bayan magariba da bayan asuba kuma abin da zai cutar da shi. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الله تعالى يقول ويتعلمون ما يضرهم ولا يضركم. سنا كوين ابن دركي سوتر دا سو بايا يي مسا امفاني شينه سيري سيري بي دا امفاني كارشان تا دو وندا يي شي دغا بايا سي يا لالا سي ا تو زوت يا ولا كدا في لا امفاني يي ديك ان المسلم ما سي داو يا رفا لافيس ana haka ba sihiri da yawa lokacin da suke gane a za su ta shige su da su gara ba amma daga baya karshen rayuwar su idan abin duniyar da ya kare ya lalace an gane ko idan wani kome al'amuran su lalace mutum ya rasa lafiyar sa ba ai sai nema mai magani ya ki warkewa saboda ya cutar da bayin Allah cutarwa iri iri. Allah ta'ala ya kare mu kun ba dole hemi sihiri ba kome zuwa wajen masu sihirin a durkusar da wani ko kamar kai ka dora shi alala tawani a tsaya tawani tana ta cutar da mutane iri iri wajen ba shi to daga baya in kai wasa sai ka lalata kuma lafiyar ka sai ka rasa kuma sannan ga zunubin mutanen da ka dinga cutarwa iri iri ana samun haka. Allah ta'ala ya kare mu daga aikata irin wannan biya ko alama. Allah ya tsara ta koyan abin da cutar da su yake ba zai masa amfani ba sai Allah ta'ala ya ce walaqad alim su kuma masu sihiri ko yahudawa sun san cewa la malik tarahu duk wanda ya musanyi sihiri maimakon yarda da Allah da yin Allah sai ya musanyi sihiri da shi zai tafiyar da rayuwarsa ma lahu fil akhirati min khalaq nan ma magana kafiri ba shi da wani rabo a lahira ko daya shi ko mumini ai inda sihiri laifi ne kawai ba wai kafirci ba da ba za a ce ma lahu fil akhirati min khalaq saboda shi mumini duk iya laifinsa yana da rabo a lahira duk iyalai ba su da kake ganin kila misali a ce masiyin amana ne barawo ne waye in dai muminin da ya da gaskiya sai da imanin sa lafiya da mu to yana da rabo a lahira sai dai zai iya kama waye shiga wuta na wani lokaci amma sai ya shiga a jannah. Amma wannan shi Allah ya ce sun san duk wanda ya musanyi sihiri ba shi da wani rabo a lahira ma'ana ya zama kafiri ne sai da rabo a lahira sai Allah ta'ala kuma Allah wa dare ya ce wa labi isma sharu bihi am kusawan dauka bi alam cir da abinda suka sai da kawunan su da shi shi da wannan sihiri da sun san inda sun san abinda suka sai da kawunan su a madadin sa shi da sihirin nan da sun san hakikanin sa da lallai cir da wannan abin ba wani wanda yake mai fa'ida muna yi karanta aya ne wala wannan amanu
wala wannan
walau annahum amanu wattaqu su masu koyon sihiri da masu koyar da sihiri da masu aikata sihiri da a ce sun yi imani da Allah an gane ko maimakon sihiri da a ce tsaya suke suka yi imani da Allah wattaqu suka ji tsoron Allah idan wani abu ya gani jikin wani da rawan ka sai a lalata shi kai ka nema wajen Allah ba kana tunanin Allah ba zai baka ba a tunanin ka in ka roƙa wajen Allah sai ya baka to da rashin imani ku tsoron Allah la masubatu min indillahi khairu to da sakamakon da yake wajen Allah da yayi masa alkhairi misali sai Allah ya ba wani mulki sai kuma sai ka dauki sihiri ka ji aka lalata mulkin shi ko aka lalata lafiyar shi kai ma lalacewar za ka yi. In ko da ka yi haƙuri, ka dangana, ka miƙa wa Allah al'amarinsa, Allah yana iya baka ladan wannan haƙuri. Haka misali ka ga wani da arzikin duniya, kai kuma ba ka da shi misali, ka dara maka cikin talauci cikin wahala, sai ka yi haƙuri, kuma ka bauta wa Allah haka. Allah ta'ala zai baka ladan ibadunka, kuma ya baka ladan haƙurin da kai da baka sutar da wancan dabbobi. Kaga da masubatu min indillahi khairun, da sakamakon da yake wajen Allah ya sa alheri gare su, lau kanu ya'lamu, da sun kasance sun sani. To Allah ta'ala ya kiyaye mu, kuma sihiri kamar yadda na faɗa a can baya kafiri ne, bokanci shi ma kafirci ne. Sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ya faɗa wannan, yana nan cikin littafin Al-Kaba'ir na Al-Imam Az-Zahabi a babin wato kabira ta mai magana ta sihiri. Nan ya kawo yake zuwa ya zunnun nasa annal kahira sahir wal kahiru kafir, da aka yi bada fatwa cewa wanda ke bokanci to wannan ba musulunci ba ne bokanci. Haka nan sihiri shi ma ba musulunci ba ne. Abinda ake bukata ga mumini ya amfani da sababa na zahiri sai kuma addu'a. In ka ga wani ya tashi ya nemi wani abu, kai ma tashi ka yunkura ka nemi, kuma ka hada da addu'a. Allah ya tsare ba ko ya baka iya abin da ya so ya baka, ba shi kenan ba lamarinsa. Ka ga bai kamata mu kama kici kan al'amarin duniya kadai ba, wannan shi zai sanya mutum ya yarda da yin Allah. In Allah ta'ala ya yi al'amari ka yarda kawai da yin. Allah ta'ala يا يشو إبراهيم يلا سأقوم عانا دفل عكدار الشرك وتدعبه وتورس آفات وهي العقل تزهبه.